نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na uku wanda zamu gabatar insha Allah ta'ala akan litafin al-adab al-mufrad litafin al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari wanda ya rasu a hijira ta 256 shekarsa 1180 kuma wannan darasi ya kunshi babi na hudu zuwa babi na bakwai yana karantar da mu cewa wajibi ne a yi halin kirki ga iyaye kuma ko da su iyayen ba mutanen kirki ba ne wajibi ne a nuna halin kirki ga iyaye kuma ko da iyayen ba su da halin kirki wannan ita ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu birri walidayhi wa in zalama al-imam al-bukhari yayi babi na hudu yace babi akan kirki ga iyayensa birri walidayhi mutum yayi kirki ga iyayensa wa in zalama ko da sun yi zalunci wato yana nuna cewa ko da iyaye ba mutanen kirki ba ne ya kamata a yi kirki gare su ya kawo hadisi na bakwai haddasana hajjajun qala haddasana hammadun huwa ibnu salaba an sulaiman at-taymiyyi an sa'id al-qaisi an ibni abbasin qala al-imam al-bukhari yace hajjajun ya bamu labari qala yana cewa haddasana hammadun huwa ibnu salama hammadu ibnu salama ya karbo hadisi daga sulaimanu taymiyi shi kuma ya karbo hadisin daga sa'idun al-qaisi an ibni abbasin daga abdullah ibn abbas sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam qala abdullah ibn abbas yace ما من مسلم له والدان مسلمان باب وانا مسلمي دا زي كسن چه ينا دا اياي بيو مسلمي يصبح إليهما مهتصبا ينا سمكو غريسو دفاتن يسامو يرغن الله يصبح إليهما ينا سافيا زوا غريسو واتو ينا بغا سمكو زوا غا اياي مهتصبا domin fatan ya samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai riwayar da ta zo da muhsinan a maimakon muhtasiban, wato babu mutumin da zai zama yana da iyaye biyu musulmai, ya yi sammako gare su yana mai kyautata musu, shi ne muhsinan. Illa fataha Allahu lahu babaini, face Allah ya bude masa wasu kofofi guda biyu, wato ya'ani Abdullah ibn Abbas yana nufin min aljanna, Allah zai bude masa wasu kofofi guda biyu na aljanna. Wa in kana wahidan fa wahidun, idan ɗaya ne daga cikin iyayen a bude masa kofa guda. Wa in agbaba ahadahuma, idan kuwa mutum ya fusatar da ɗaya daga cikin iyayensa, lam yarda Allahu anhu, Allah ba zai taba yarda da shi ba, hatta yarda anhu, har sai wannan ɗaya daga cikin iyayen nasa ya yarda da shi. Kila sai aka ce ma Abdullah ibn Abbas, wa in zalamahu, koda iyayen sun cuce shi, koda iyayen sun cuce shi. Kala sai ya ce wa in zalamahu, koda sun cuce shi. Wannan hadisin malamai da dama suna cewa hadisin ya inganta, duk da cewa Muhammad Nasiruddin al-Albani a littafin Da'iful Adab al-Mufrad ya nuna cewa hadisin yana da rauni. Ma'anar hadisin babu shakka ta dace da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ka duba Mizanul I'tidal fi naqdir rijal littafin al-Imam az-Zahabi mujallal nabi shafi na 642. Sai ya kawo babi na gaba, shine babi na biyar, layyinul kalami liwalidayhi, babu layyinil kalami liwalidayhi, babi akan mutum ya sassauta magana ga iyayensa. Layyinul kalami, mutum ya zama yayi iyayensa magana mai sauki, magana mai laushi. Wannan ma yana daga ladabtarwa musulunci. Ya kafa hujja da hadisi na takwas, haddasana Musaddad qala haddasana Isma'il bin Ibrahim qala haddasana Ziyad bin Mikhraq qala haddasani Faisala bin Mayyas qala Faisala bin Mayyas ne yace, kuntu ma'an najadati, na kasance tare da ƴan najadati. Shi wannan mutumin Faisala bin Mayyas yana ba da labarin kansa, yace a zamanin da ya taba kasancewa tare da mutanen An-Najadat. Suwaye mutanen An-Najadat? Su ne mabiyan wani malami da ake kiransa Najdat bin Amir Al-Khariji, masu bin aqida na Al-Khawarij, wanda Ibn Hazmi ya ba da labarin su. Yana cewa zahaba Najdat bin Amir min al-Khawarij ila at-taqlid fi an-nar. Shi wannan malami da ake kiransa An-Najdat bin Amir, duk wanda yake bin sa, wadanda suke bin sa su ne ake kira An-Najadat. Shi wannan malami aqidarsa ita ce duk wanda ya aikata karamin laifi zai dawama auta. وذكر انهم ان منهم من غلا في معتقدهم الفاسد, daga cikin wadannan khawarij akwai wadanda sun tsananta wajen aqidarsu, aqidarsu wacce ta saba ma ainihi aqidar gaskiya. Saboda haka fa ankara salawatil khams, wannan malami daga cikin mabiyansa akwai wadanda wato suke musanta salloli biyar a rana. Faƙalu, suna cewa alwajibu salatun bil gadati wa salatun bil ashi, abinda ya kamata kawai shine mutum ya yi sallah da safe ya kuma yi sallah da yamma, amma babu wani sallah guda biyar. Aqida ta al-Khawarij. Wa minhum man jawwaza nikaha bint al-ibn wa bint al-akhi wal ukhti, Ibn Hazm yace har ma suna halatta auren ƴar dan uwa. Kamar misali, kana da wa, yana da ƴa, kana da damar ka aure ta a aqidarsu, ko kana da kanwa ta haifi ya, kana da damar ka auri wannan yarinya. Yana cewa iddatu firaqil khawarij, dariku da aka samu na aqidar al-Khawarij sun kai 20 firqa, sun kai dariku daban-daban har guda 20. yana cewa duk daga cikin dariku na al-khawarij aswa'uhum halan al-gulatul mazkurun wadanda suka fi tsananin bacewa nisantar sunnar manzon Allah wato sune al-khawarij da suke aqidar najdatu bin amir wadanda ke bin wannan malami aqidar su tafi nisa da gaskiya in ka duba nailul awtar litafin al-imam ash-shawkani akwai babi da ya ware sunan babin kitalul khawarij mujallad na 7 shafi na 183 yace kanu aksara min 10,000 wannan zamanin sayyidina ali suka fara bayyana sayyidina ali yana da rai sun dara mutum 10,000 wakila 6,000 ana cewa dai daga 6,000 zuwa 10,000 wa nazalu makanan yuqalu lahu harura harura suka bar zama tare da musulmai suka koma wani guri da suka ware ana kiransa harura wa min samma qila lahum al-haruriyya saboda haka yasa ake kiran su mutanen al-haruriyya saboda sun koma sun killace kawunan su sun killace kawunan su sun bar duniyar musulunci sun koma wani guri daban yasa ake kiran su da wannan suna fa arsala ilayhim ali ibn abbas sayyidina ali ya aika musu abdullah ibn abbas fanazarahum abdullah ibn abbas yayi muqabala da su yayi munazara faraja'a kaseerun minhum ma'ahu kafin abdullah ibn abbas ya dawo da dama sun bar wannan aqida sun dawo aqidar yan uwa musulmai thumma kharaja ilayhim ali to tunda abdullah ibn abbas ya dawo ga sayyidina ali ya bashi labari an ci nasara don akwai wasu daga cikin su da dama wadanda sun karbi gaskiya sai sayyidina ali ya ce to mu je ni ma da kaina zan je ziyarce su don haka sayyidina ali sai ya taho wannan kauye fatana da min janibin masjid sayyidina ali yana musu jawabi suna gefen masallaci suna zaune suna ce masa la hukuma illa lillah babu wani mai hukunci face Allah babu mai damar hukunci face Allah don haka ba mu yadda da komai ba illa hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala fa qala sayyidina ali ya ce mu mutanen da ke zaune a gurin kalimatu haqqin yuradu biha batilun wannan kalma da suke faɗa cewa ba su yadda da wani hukunci ba sai na Allah kalmar gaskiya ce amma ƙarya suka yi nufi da ita wa zada najda bin amir al-khazraj ya zama mu'taqid al-khawarij al-imam ash-shawkani yace to shi najda daga cikin dariqun khawarij nashi dariqar tafi muni kamar yanda ibnu hazm ya faɗa yace don kuwa anna man lam yakhruj wa yuharib al-muslimin fa huwa kafir a aqidar najda bin amir al-khawarij duk mutumin da yace shi musulmi ne amma bai fita ya dawo gurin su ba kuma bai yaki musulmai ba to wannan shi ma kafiri ne walawa itaqada mu'taqadahum koda ya yarda da aqida irin tasu ta al-kharijiyya koda ya yarda da aqida su in dai bai hijira ya dawo inda suke ba to kafiri ne al-imam ash-shawkani yace wa azmal bala'u bihim bala'i yayi girma game da musulmai a wannan zamani a dalilin waɗannan mutane wa tawassa'u fi mu'taqidihim al-fasid suka ringa fadada aqida su dinnan wanda ba ta da kyau wa aujabu salata ala al-haid suka ce mace in tana haila za ta yi sallah fi haidiha ga wannan aqida tun zamanin sayyiduna ali sahabin manzon Allah don haka aqida ta dade cewa mace in tana haila za ta yi sallah babu dalilin da zai sa mace ba za ta yi sallah ba don tana haila wa hukmu murtakibil khabira indahum hukmul kafir duk wanda ya aikata babban laifi kafiri ne wa kaffu an amwali ahli zimma sannan babu ruwansu da dukiyar kafirai wa an ta'arrudu lahum mutlaqan ba sa taba kafirai samsam a wancan zamani wa fataku fil muntasibina ila al-islam bil qatl was-sabi wan-nahb amma musulmai su ne fa suke auka musu da kisa da kama fursuna da fashi da wulakanci iri-iri banda kafirai faminhum man yaf'al zalika mutlaqan bighairi da'wa wasu daga cikin su kafin su fado muku za su sanar da ku minhum man yad'u awwalan thumma yaftik da su fara aiko muku za mu kawo muku hari kafin nan su kawo hari amma wasu kuma ba su aikowa walam yazalil bala'u bihim ila an أمر المهلب بن أبي صفرة على قتاله وأن الأمر بيغشي بقى مسلمي أئرن ونيني مردائي سيدا أكسامو وأن دائك كرنس المهلب بن أبي صفرة وأن دائجا قولتياك دسو فطاولهم حتى غفر بهم وتقلل جمعهم يدنغ بين سؤالنا تفتع دسو هرد أدد سيارغو أما ددهك بسكاربا ثم لم يزل منهم بقايا الإمام الشوكاني يأتي بسكاربا أنسى مرغو أنسو في طول الدولة الأموية أتوان دولة بنو أمية وصدر الدولة الأباسية هرمادي فرقان دولة الأباسية ودخل طائفة منهم المغرب ثم رواتوا الدنيا أكوي كتن دجاجين سواد أن تسكزو حتى مروكو وأن ينحكين لتهم الإمام الشوكاني لا يكرى نيل الأوطار وأن متمن ينباد الأبار كنسا كمرد الإمام البخاري يكاو yace to ni ina tare da wannan aqida shi mai bada labarin nan yace ina tare da wannan aqida ta najdatu bin amir al-khariji ina da wannan aqida cewa idan mutum ya aikata laifi karami yana daidai da babba aikata karamin laifi yana daidai da babba fa asabtu dhunuban mu ci gaba yace na samu wasu laifuka na aikata wasu laifuka la araha illa min al-kaba'ir ni bana ganin komi face wadannan laifuka suna cikin al-kaba'ir suna cikin manyan laifi saboda aqidarsa saboda wancan aqida ta malamin sa najdatu bin amir to amma Allah subhanahu wa ta'ala yakan sa a samu masu ganewa shi wannan mutumin yana cikin wadanda Allah ya ganar da su ya raba su da wannan aqida a dalilin karantarwan Abdullah ibn Abbas lokacin da Abdullah ibn Abbas ya tafi munazara da su don haka yanzu ya dawo cikin ƴan uwa musulmai ya kamata ya rika tambayoyi game da waɗannan aqidoji nashi na aikata wasu laifuka ni a gani na a fahimta ta manyan zulubai ne saboda haka na kafurta aqida suke nan fa zakartu zalika li ibn umar sai na gaya ma abdullahi ibn umar sahabin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam qala sai abdullahi ibn abbas yace mahiya gaya min laifukan da kai kunta sai nace kaza wa kaza nayi laifi kaza amma aqidan mu wanda nake bi aqidar najdatu bin amir wanda yayi wannan laifi ya aikata al-kabair sannan idan mutun ya aikata al-kabira yana fita musulunci wannan ita ce aqidar su kuma duk mutumin da ya aikata laifi ya mutu zai dawoma a wutar jahannama babu ceto gare shi wannan duk aqida ce ta al-khawarij lokacin da na ga ya ma Abdullah ibn Umar wadannan laifukan kala sai yace laysat hadhihi min al-kaba'ir wadannan laifuka da kai kake ganin manya ne ba sa cikin manya din Abdullah ibn Umar yace hunna tis'un manyan laifuka guda tara ne inji Abdullah ibn Umar ba sa wuce tara al-ishraku billah shirka da Allah subhanahu wata'ala qatlu nasmatin kisan rai النسمة معننتا الحياة كسان ري الفرار من الزهف دا قدو لوك تشند ياكي يا واتو يا 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 تابي شيني الزهف وقصف المحسنة دا ينك آجن زنا غما چه ميتار متنشن تا المحسنة اتا چه ما تد تيب وقرن سار متنشن تا ارغا انسان ونما تا da sheda na kwarai sai wani ya kirkiro ya kago ƙarya na zina ya jefi wannan mata da shi babban laifi ne a wajen Allah wa aklu riba da cin riba kudin ruwa wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya wa ilhadun fil masjid da yin barna a masallaci ina aka ce al masjid ana nufin al masjidul haram yin barna a masallaci mai alfarma yin laifi shine ilhadun saboda aya ta 22 ta suratul hajj wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min adabin alim Abdullah ibn Abbas yana cewa yani an tastahilla min alharami ma harrama Allahu alayka wanda zai aikata haramun a makka haramun din nan min lisanin da harshen sa ne aw qatlin ko yayi kisa wa tazlimu man la yazlimuka ko ka kai ga zalimtar wanda bai cuce ka ba wa taqtulu man la yaqtuluka ko ka kai ga kisan wanda bai ma bai kashe maka wani dan uwa ba fa in fa'ala zalika faqad wajaba lahu adhabun alim. Wannan ita ce fassara Abdullah ibn Abbas. Duk wanda zai tafi Makka ya saba ma Allah to yana da alƙawarin azabar Allah. Abinda malamai suka ce ba ma sai ya je Makka ba, daga ranar da ya kulla niyyar zai tafi Makka yayi laifi, daga wannan lokaci Allah ke rubuta alƙawarin azaba akan shi. Ka duba tafsirin al-Imam at-Tabari al-Jami'u al-Bayan, fassara ita wannan aya ta 25 ta suratul Hajj. Abdullah ibn Umar yana kirga manyan laifuka guda tara, yace wallazi yastaskhiru, da wanda ke izgilanci, wanda yake izgilanci ga mutane. Wa buka'ul walidaini min al-uquqi, yace da kukan iyaye shi ma yana cikin kuntatawa. Kaga ya kirga masa guda tara. Qala li ibn Umar, sai Abdullah ibn Umar yace min atafraqun nara, shin kana tsoron wuta? Idan aka ce al-faraqu al-khawf wal-faza, kana tsoron wuta? Wa tuhibbu an tadkhula al-janna, kana son ka shiga al-janna? Qultu, sai nace i wallahi. Qala, sai yace ahayyun waliduka, shin mahaifinka yana da rai? Qultu, nace indi ummi, akwai mahaifiyata a tare da ni. Qala, sai yace fa wallahi, na rantse maka da Allah, law alanta lahal kalama, da za ka sassauta mata magana, magana mai laushi, wa at'amta hat'ama, kuma ka ciyar da mahaifiyarka abinci, latadkhulanna aljannata majtanabta alkaba'ira, lalle za ka shiga aljanna in dai ka nisanci waɗannan manyan laifuka da na kirga ma. Wannan hadisi ne mai girma, don haka yasa al-Imam al-Bukhari ya ware masa babi akan sassauta magana ga iyaye. Wannan ladabi ne na musulunci. Karshen maganar Abdullah ibn Umar ga wannan malami shine, in dai kana son shiga aljanna to gashi, sai da ya masa rantsuwa da Allah, yace law alanta lahal kalama, da dai zaka sassauta magana ga mahaifiyarka, wa at'amta hat'ama, kuma ka ciyar da mahaifiyarka abinci, latadkhulanna aljannata majtanabta alkaba'ira. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 2898. Wannan hadisi yana nuna mana cewa idan mutum ya aikata laifi yayi nadama yayi tuba, ba daidai bane ya faɗi wannan laifi. Shi yasa shi wannan sahabi, wannan tabi'i Faisala bin Mayyaz, wanda da yake cikin aqidan al-Khawarij, Allah madaukaki ya tsaratar da shi, yana cikin tabi'ai. Saboda haka yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin sa. Lokacin da ya gaya ma Abdullah ibn Umar laifukan da ya aikata, yace ni na aikata laifuka, la araha illa min al-kaba'ir, bana ganin laifukan nan face suna cikin manya al-kaba'ir. Yace al-kaba'ir ana nufin manyan laifi. Sai yace fa dhakartu zalika li ibn Umar, qala ma hiya? Abdullah ibn Umar yace gaya min laifukan. Abdullah ibn Umar da ya tambaye shi ne saboda ya gaya mar matsayin laifin, ba dan ya san girman laifin a gurin shi ba, saboda ya gaya mar tunda shi yana da aqida cewa laifi kaza babban laifi ne, to akwai bukatar ya faɗi laifin sannan sai a gaya mar babba ne ko karami. Saboda haka yasa Abdullah ibn Umar yace gaya min, to amma mu bai gaya mana ba. Ya gaya ma Abdullah ibn Umar, amma mu bai gaya mana ba. Abinda yace mana, qultu, sai nace kaza wa kaza. Kaga ya boye, yace na gaya mar nayi kaza da kaza, bai faɗa abin da ya faɗa mar ba. Saboda mu in ya gaya mana yana fallasan kansa ne, ba hikima wajen gaya mana. Amma Abdullah ibn Umar in ya gaya masa yana so ya san matsayin laifin ne, don haka boye laifi wajibi ne, yana daga sharadi na nadama, domin wanda zai bayyana laifi bai yi nadama ba. Ai da idan shegantaka ne ba kaman mu, mace yana faɗin haka, ina yi nadama? Da ka yi shegantaka kana gaya mutane, kaga ya nuna bai yi nadama ba. Da yayi nadama, da bai faɗi wannan magana ba, da ba zai faɗe ta ba. To amma tunda ya faɗa ma Abdullah ibn Umar dan ya san matsayinsa, wannan ba laifi bane gaya ma Abdullah ibn Umar. Allah ya samu gane. Wannan yana kama da hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda. Ta ba da labarin wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, mazan Allah ya ce dakhaltul janna, wata rana na shiga aljanna. Allah ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gidan aljanna babu shakka. Mazan Allah ya ce na shiga aljanna, fasami'tu fiha qira'atan, da na shiga aljanna sai na ji qira'a, tilawar alqur'ani yana tashi. Wannan yana nuna maka hatta cikin aljanna mutum yana samun damar karatun alqur'ani. Fakuntu sai na ce man haza, waye ke nan mai wannan murya? Manzon Allah yake tambaya masu tsaron aljanna, suka ce Harisa bin Nu'man. Wannan murya ta Harisa bin Nu'man ne, kuma Harisa bin Nu'man yana cikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana da shaida guda ɗaya. Wannan shaida ita ce na kirki ga mahaifiyarsa. Saboda haka manzon Allah yana jin sunansa, kala sai yace kadhalikumul birru, kadhalikumul birru. Manzon Allah yana gaya wa sahabbansa, yana ba su labari kamar yadda Aisha ta faɗa, ce to haka kirki ma iyaye yake kasancewa, haka kirki ga iyaye yake kasancewa. Manzon Allah yana maimaitawa dan me? Dan ya nuna mana matsayin kirki ga iyaye. Duk wanda zai ma iyayensa kirki to tamfar ya shiga aljanna ne. Hadisin yana sahihul jami'i sagir, hadisi na 22 da silsilatu sahiha, hadisi na 913. Kafin mu wuce, yana da kyau mu sani game da manyan laifi. Manyan laifuka din nan ba guda tara ne kadai ba, adadin su ya zo da daban-daban. Wato abin da ya haifar da haka shine sabanin fahimta da aka yi game da yawan alkaba'ir din. Shi Abdullah bin Umar ya gaya ma wannan tabi'i cewar manyan zunubi guda tara ne, fahimtarsa kenan. Abdullah bin Mas'ud shi ma sahabin annabi Muhammad ne, yana da fahimtar cewa manyan laifi guda uku ne. A wata riwayar yana cewa manyan laifi guda hudu ne, a wata riwayar ya ce manyan laifi guda bakwai ne. Za ka riwaya kashi uku ake badawa game da Abdullah bin Mas'ud. Yace daga farkon suratul nisa'i, idan ka dauko suratul nisa'i daga farko har ka kawo aya ta 31, inda Allah ke cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Daga inda ka dauko daga farkon min awwali suratul nisa'i ila hadhihi al-aya, daga farkon suratul nisa'i zuwa aya ta 31, zaka tarar da cewa zunubai guda bakwai ne. Abdullah bin Mas'ud ya ce daga farkon suratul nisa'i zuwa wannan aya, to duk laifin da ya taho a gurin su ne ake kira manya. Kuma sayyiduna Ali bin Abi Talib shi ma yana da wannan fahimta. Akwai Ubayd bin Umair al-Laifi, in ka dawo ga tabi'ai kenan, da Ata bin Abi Rabah, duk suna da wannan fahimta, fahimtar Abdullah bin Mas'ud cewa manyan laifi guda bakwai ne. إن كادوا بتفسير ابن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن فصرا آية 30 آية سورة النساء مجلد نبي رشافي آية 30 بقوي ذاك جاني سندنك فهمت عبد الله بن عمر إن ديك شوى قد ترني شما ابن جرير الطبري يكاو فهمت سا أو أن فصرا إتوى أن الآية دمي أبين الله مدوك كيك شوى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه, inda kun nisanci manyan abubuwan da aka hana ku, nukaffir ankum sayyi'atikum, za mu kankare muku laifukanku. Wannan ya gwada cewa akwai manyan laifi, tunda ayar alqur'ani ta tabbatar, ayoyin alqur'ani sun tabbatar in kun nisanci manyan laifuka, ya nuna akwai manyan laifi. Allah madaukaki ya ce nisantar manyan laifi shi kansa yana zama sababi da ke sa Allah ya gafarta maka ƙananan laifuka. In dai ka nisanci manyan laifi, Allah zai gafarta ma ƙanana. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, za mu shigar da ku mashigi wanda yake mai karimci, shine gidan aljanna. Ta karkashin wannan aya, malamai ke kokarin su sani to manyan laifin da aka ce in mun nisanta Allah zai gafarta mana ƙanana, waɗanne ne manyan laifin? Shine Abdullah bin Mas'ud ya bada fahimtarsa. Abdullah bin Umar ya ce guda tara ne, kamar yadda ya kirga cikin wannan hadisi da muka karanta. Shi ma Ibn Jarir ya kawo wannan bayanin a tafsirin suratul nisa'i. Sannan akwai waɗanda ke cewa arba'in ne, ko waɗanda suke cewa arba'in ne sun kai arba'in, kamar misali al-imam Shirawayhi Dailami, al-imam Dailami yana da fahimta cewa manyan zunubi sun kai arba'in. Akwai Ibn Hajar al-Haytami al-Makki, Ibn Hajar al-Haytami shi ne wanda ya rubuta littafin Az-Zawajir, Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, wannan shi ne littafi mafi girma wanda ya tattaro manyan laifi. Littafin Ibn Hajar al-Haytami al-Makki, Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, in ka duba mujallar na farko shafi na 14 ya ambaci waɗannan bayanai kamar yadda muke faɗa. Akwai waɗanda ke ganin sun kai guda 70 manyan zunubi, wanda shi ne fahimtar Abdullah bin Abbas daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin ana ce masa al-kaba'iru sab'un, shin manyan laifi guda 7 ne? Kala sai ya ce hiya ila 70 aqrab, manyan laifi a ce sun kai 70, wannan fahimta ita ce tafi kusa, ita ce mafi kusanci ta dace, don manyan laifin suna da yawa. Al-Imam Az-Zahabi ya rubuta littafi da ake kira al-kaba'ir, sai dai akwai kuskure, mutane da yawa sun ɗauka al-kaba'ir da yake Najeriya shine asalin al-kaba'ir na al-Imam Az-Zahabi, wato littafin al-kaba'ir guda 2 ne, akwai na ƙarya akwai na gaskiya. Akwai wanda aka jingina shi ga al-Imam Az-Zahabi al-hali ba shi ya rubuta ba, akwai ainihin na gaskiya wanda al-Imam Az-Zahabi shi ya rubuta, wanda na ƙarya ne ba na gaskiya ba shine zaka tarar da labarai marasa gaskiya a ciki, labarai marasa kan gado zaka gansu a cikin littafin. To da kaga irin wannan labari ka san wanda littafin ba na al-Imam Az-Zahabi bane. Dalili saboda al-Imam Az-Zahabi yana cikin manyan malaman hadisi da aka yi a tarihin musulunci. Ba zai taɓa yiwuwa al-Imam Az-Zahabi ya rubuta ƙarerraki ya jingina su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan littafi ba. Akwai littafin da wani almajirin Muhammad Nasiruddin al-Albani ya rubuta da ake kiransa Sheikh Mashhur Al-Salman, ya rubuta littafi da ake kira Kutubun Hazzara Minhal Ulama'u, Kutubun Hazzara Minhal Ulama'u, ya rubuta littafi yana da mujalladi guda 2, ya rubuta littafin sunan littafin Littattafai da malamai suka yi mana gargadi game da karanta su, sai ya rubuta littafin mujalladi 2 ne, ya rubuta sunayen littafin da ya kamata ka yi hattara wajen karanta su. To daga cikin su mujallada biyu shafiyan 201 ya kawo wannan littafin al-kaba'ir da ake jingina ma al-Imam Az-Zahabi. Na'am, akwai haqiqa littafin al-Imam Az-Zahabi da ake kira Kitabul Kaba'ir. Al-Imam Az-Zahabi malamin hadisi ne, ya kirga ya ce manyan zunubai guda 70 ne, haka ya rubuta a Kitabul Kaba'ir. Sannan akwai al-Imam Muhammad As-Safarini al-Hanbali mai littafin Az-Zakhairu Sharhu Manzuma, yace al-kaba'ir 73 kabira, manyan zunubi guda 73 ne. Muhammad bin Abdul Wahhab mai littafin Kitabut Tauhid yana da littafi shima da ake kira al-kaba'ir, wanda shi kuma anasa littafin ya rubuta ma yuqaribu 88 kabira fi kitabi, laifuka sun kai 87 wadanda ya rubuta a littafin da cewa duka manyan laifi ne. Ibn Hajar al-Haytami mai littafin Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, shi a littafinsa ya rubuta manyan laifi 467, don haka yasa littafinsa yake da muhimmanci, saboda ya haɗe dukkan bayanin kowane malami. Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, wannan littafi muhimmi ne kuma ana samun sa. Don haka malamai sun samu saɓani game da adadin yawan manyan zunubi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗa mana ga manyan zunubin ba. Malamai suka ce hikimar ita ce inda an gaya maka ga su, da sai ka basu ka koma aikata ƙanana, to sai Allah yaki ya faɗa maka ga su ɗin. An ce manyan zunubi ku nisance su, sai aka ki gaya ma wannan ne babba. Kaga me yake nufi da kai? Ka guji kowane, da ƙaramin da babban. Ai, wanda za ka duba shi ne wanda ake saɓawa, wanda ake saɓawa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka babu hikima wajen ƙirga su a bayyana maka. To amma a hakan dai malamai sun yi ƙoƙarin bayyana alamar da ake iya gane babban zunubi da cewar wato shi ne zunubin da in ma ya samu tsinuwar Allah ga wanda ya aikata shi, ko ya samu alƙawari za a yi ma mutumin da ya aikata shi azaba in mata ayar alqur'ani ko ta hadisin annabi Muhammad ko kuma aka taba samun Allah ya halaka wasu al'umma da suka aikata irin wannan laifi alamomi da dama Allah ya samu gani in ka duba tafsirin aya ta 31 din nan ta suratul nisa littafin tafsiri kamar tafsirin Ibn Jarir At-Tabari kamar tafsirin Ibn Kathir duk zaka ga bayanai da malamai suka yi game da waɗannan laifuka da fahimtar malamai da aka samu akai da kuma littafin Lawami'ul Anwar al-Bahiyya mujallaji na farko shafi na 367 al-Imam an-Nawawi sharh sahih Muslim juz'i na biyu shafi na 270 al-Imam an-Nawawi yace wa qala al-ulama rahimahumullah malamai Allah madaukake musu rahama sun ce la inhisara lil kaba'ir fi adadin mazkurin babu adadi da aka kayyade na manyan zunubi babu shi idan ka ji wani malami yace kamar misali kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya fada yace kamar wa qad ja'a ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu su'ila anil kaba'ir asabun hiya an tambaya Abdullah ibn Abbas shin manyan laifi bakwai ne fa qala sai yace hiya ila 70 aqrab sun kai 70 wannan fahimta ita ce tafi dacewa wa yurwa ila 700 aqrab an ruwaito cewa sun kai 700 wa amma qawluhu al kaba'ir sab'un idan aka samu hadisi wanda ke cewa manyan zunubi guda bakwai ne abinda ake nufi da hadisin min al kaba'ir sab'un daga manyan zunubi akwai bakwai ba wai ana nufin iyakan bakwai bane fa inna hadhihi siga wa in kanat lil umum fa hiya makhsusatun bila shakkin don haka koda zaka tarza wani hadisi wanda aka ce manyan zunubi bakwai ne to abinda ake nufi shine daga cikin manyan zunubi akwai wasu bakwai sai aka kirga su ba wai yana nuna iyakan su bake ba kamar misali ne a ce maka sunayen Allah subhanahu wataala 99 ba iyakan su bake nan illa dai ana nufin daga cikin sunayen Allah akwai guda 99 waɗanda in ka kiyaye su za ka shiga aljanna ba wai ana nufin iyakan sunayen Allah subhanahu wataala ba kenan to haka ma al-kaba'ir manyan zunubi idan aka ce maka bakwai ba wai ana nufin iya bakwai din ba ana nufin cewa daga cikin su akwai wasu bakwai manya ya zama kowane malami da irin fahimtar da yi wata riwayar ana cewa manyan zunubi guda uku ne wata riwaya a ce guda hudu ne likauni hamin afhashil kaba'ir ma akasarati wuqu'iha idan ka tarar da wani hadisi wanda yace ga manyan zunubai to abin da ake nufi waɗannan sun kazanta daga cikin manyan zunuban kazantar waɗannan tafi na kowane ka nisance su in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an mujallal nabiyar shafi na 160 zaka ga bayanin da malamai suka yi kamar yadda Ibn Jarir At-Tabari ya bada labari wa ma'a zalik duk da haka cewar an samu sabani game da adadin manyan zunubi ala kulli halin kuntata ma iyaye yana cikin al-akhassul akhassi duk wani malamin da yake manyan zunubi kaza ne zaka samu ya saka saba ma iyaye a ciki don haka hatta sabani fahimta da aka samu na malamai din nan daga sahabban manzon Allah duk sun yadda kuntata ma iyaye yana cikin mafi girman manyan zunubi kowane daga fahimtar malamai ya nuna haka Allah ya sa mu gane hadisi na 9 haddathana abu nu'aym qala haddathana sufyan al-imam al-bukhari yace abu nu'aym ya ba mu labari qala yace haddathana sufyan an hisham bin urwa sufyan ya ba mu labari ya karbo hadisi daga hisham bin urwa an abihi shi kuma ya karbo hadisin daga mahaifinsa mahaifinsa shine urwatu bin zubair bin al-awwam dan sahabin annabi muhammad wanda yana daga cikin wadanda aka yi musu al-bishir da shiga aljanna az-zubair bin al-awwam az-zubair bin al-awwam yana da yara daga cikin su akwai abdullah bin zubair akwai urwatu bin zubair to urwatu bin zubair shi ya ba ma yaron sa labarin nan wanda shi yaron ya karantar da fasarin da mahaifinsa ya yi har ya iso ga al-Imam al-Bukhari game da aya ta 24 ta suratul Isra'i Allah madaukake ya ce waqfib lahumu janaha dhulli min ar-rahma fasarin ita wannan aya kuma ka sassauta ma iyayenka fikafikai na kaskanci, minar rahmati na jin kai wato na tausayi. Me ake nufi da wannan? Kala sai Urwat bin Zubair dan sahabin manzon Allah ya ce, abinda Allah yake nufi da cewa ka sassauta ma iyayenka wato fuke na kaskanci wanda ya shafi jin kai, ya shafi tausayi, abinda Allah yake nufi, la tamtani min shay'in ahabbahu, kada ka ki wani abun da iyayenka suka so shi, shine abinda Allah yake nufi. Wannan yana cikin Sahihul Adab al-Mufrad, Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan fassara, kuma fassaran aslan yana tafsirin al-Imam Tabari, fassaran ita wannan aya ta suratul Isra'i. An samu fassaran tabi'i, kada ka ki abinda iyayenka suka so, shine abinda Allah yake nufi. Al-Imam al-Bukhari yana nufin cewa duk abinda iyayenka suke so kar ka ki shi, wannan yana daga alamar halin kirki gare su. Walau lam yas'ala, ko da ba su yi tambaya ba, ko da iyayenka ba su ce kamun ba, amma sai ka fahimci iyayenka suna son wannan abin, to ba sai sun tambaya ba, shine abin da Allah madaukake yake nufi. Ka sassauta musu fiffiken kaskanci, yana gwada cewar duk abin da ka ga alamar suna son shi ma kai musu, kai musu wannan abin, matukar wannan abin bai kai ga saba ma Allah ba, ba sai sun tambaye ka ba, don ba kowa ke iya tambayan ɗansa ba. Wasu suna jin kunya, amma damuwar tana zuciyarsu, kuma kai za su maka alamar da za ka iya ganewa, za su nuna maka, in ma ta magana za su iya nuna maka, amma mai yiwuwa suna jin nauyin su fito su gaya maka. Saboda me? Saboda sun fi tausayinka fiye da tausayin da kake musu. Suna tausayin su sa ka cikin wahala, suna tausayin su ce wane kamin yau, wane kamin gobe, kar su sa ka cikin wahala. Saboda haka ba za su iya faɗa ba, amma za su yi alama. To in ka ga alamar suna son abu, kar ma ka yi wata-wata ka aikata wannan abu. Idan ka aikata suka ce don me za ka yi haka, ce to an yi ne saboda neman yardan Allah. Ko da ba su so wannan, kuma saba da kyautan shi. Hadisi na goma yana karkashin babi na shida. Al-Imam al-Bukhari ya ce, babu jaza'il walidain, babi game da sakayya ga iyaye, shi ne babi na shida. Hadisi na goma, haddasana Qabisatu qala haddasana Sufyan an Suhail bin Abi Salih an abihi. Suhail bin Abi Salih ne ya karbo hadisi daga babansa, babansa shi ne Abu Salih Zakwan bin Abdullah, matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ake kiranta Ummul Mu'minin na Juwairiyya. Da can wannan mutumin bawanta ne, sai ta iyanta shi, bawanta ne ta iyanta shi, sunan shi Zakwan bin Abdullah, amma ya shahara da alkunya Abu Salih. Abu Salih shi ba sahabi bane, amma kaga yayi zamani da sahabban manzon Allah, tunda bawa ne na matar annabi Muhammad, ta iyanta shi, kuma ya samu damar karatu wajen sahabbai da yawa. Don haka akasarin hadisin Abu Hurairah da zaka samu Abu Salih ne yake bada labarin su, ya bada labarin hadisai na sahabbai da dama. An Abi Huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qala, annabi sallallahu alaihi wasallam yace, la yajzi waladun walidahu, yaro bai iya saka wa mahaifinsa, la yukafi'uhu bi ihsanihi, duk kyautatawan da yaro zai wa mahaifinsa ba zai taba biyan shi ba, ko ka ba ihajatihi illa an yu'tikahu, abinda mahaifi yake so duk kamar kaga alama bai ma gaya maka ba kai, duk hidimar da zaka yi wa mahaifinka baka iya biyan shi, inji manzon Allah, illa an yajidahu mamlukan, sai dai idan ya same shi a matsayin bawa. Ka tafi kasuwan bayi sai ga babanka a cikin sarka, fayashtariyahu, ya sayi baban shi, fayu'tikahu, ya yanta shi, to nan kam ya saka wa mahaifinsa, don bauta ba karamar bala'i ba ce. Idan mutum ya raba ka da bauta, yana da lada mai yawa wajen Allah. Hadisin yana Irwa'ul Galil, hadisi na 1747, kuma asalin hadisin nan ma yana Sahihu Muslim Kitabul Itqi, yana daga bayani game da ainihin falalan yanta bawa. Babu addinin da ya kwadaitar da mu mu yanta bayi kamar addinin Musulunci. Sahihu Muslim hadisi na 1510, Kitabul Itqi. Domin idan ka yanta bawa, duk gaban jikinsa da ka yanta nan take Allah yana yanta wannan gaban naka daga wuta. Shi yasa zaka samu sahabbai akwai wanda ya yanta bayi 100 wani ma 1000 saboda me? Dan kokarin neman yardan Allah subhanahu wataala da kuma samun aljanna. Saboda manzon Allah yace ala inna silatallahi galiya ala inna silatallahi aljanna. Kaddara ta Allah tana da tsada inji Annabi Muhammad. Kana ji ana aljanna ka dauka da sauki ne, manzon Allah yace tana da tsada. Tana da tsada. Allah ka samu iya sayanta. Hadisi na 11, haddathana Adam قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة سعيد بن أبي بردة سعيد بن أبي بردة جيكن صحابي مزعم الله دي جيكن أبو موسى الأشعري شين سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث ناجي بابانا ينا بعد لاباري وأي بابان سشين أبو بردة أبو بردة دن أبو موسى الأشعري Abu Burda dan Abu Musa al-Ash'ari yuhaddisu annahu shahida ibn Umar yana bada labari shi yaron Abu Musa al-Ash'ari wato yaron sahabi yake bada labari game da wani sahabi ba baban shi ba wannan sahabin shine Abdullah ibn Umar yace shahida ibn Umar annahu shahida ibn Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil baiti ya halarta wani lokaci da Abdullah ibn Umar ya tafi Makka Abdullah ibn Umar yana Makka sai ga wani mutum yana dawafin Ka'aba wannan mutumin Yaman rajulun yamaniyun yatufu bil baiti wani mutumin Yaman yana dawafin Ka'aba hamala ummuhu wara abharihi ya dauki uwarsa a gadon bayan shi ya dauki uwarsa a bayan sa yana dawafi yaqulu yana cewa inni laha ba'iruhal muzallalu in uzirat rikabuha lam uzaru yana cewa inni laha ba'iruhal muzallal wannan da ya dauki mahaifiyarsa bayan sa yana dawafi da ita sai yana cewa ni na zama raƙumi ga mahaifiyata al muzallal wanda aka hore shi wato wanda aka kaskanta shi yayi hidima ga uwarsa mahaifiyarsa in uzirat in an iya razanar da rikabuha abin hawar jatumana wato da za a iya razanar da raƙumi idan mutum na kan raƙumi ana iya razanar da raƙumi ya kada kai yace to ana iya irin wannan ga raƙumi lam uzar amma idan ni na dauki mahaifiyata ba a iya razanar ni wato kamar yana nuna cewa shi da ya dauki mahaifiyarsa babu wani abin da zai iya sa ya kada ita amma in raƙumi ne ya dauke ta fa ana iya razanar raƙumin kuma ya kada ita saboda haka hidimar da na yi wa mahaifiyata ya fi hidimar da raƙumi ke wa mutum ya fi a ce da raƙumi ne ta hau sun makala sannan ya zai samu Abdullah ibn Umar sahabi ya ibn Umar a turani jazaituha ya kai ɗan Umar kana ga na saka wa uwata na saka wa mahaifiyata ɗawainiyar da ta yi min yanzu na biya ta wannan wahala da na yi na ɗawafi tana bayana ina goye da ita ƙala sai ya ce la baka biya mahaifiyarka ba har yanzu wala bi zafratin wahida ko da nishin naƙuda ɗaya baka biya ba nishin naƙuda guda ɗaya to nishin nawa ake yi kafin a haifi yaro nishin naƙuda guda ɗaya baka biya ba tukuna sun matafa ibn Umar Abdullah ibn Umar sai tashi shi ma ya ɗawafin Ka'aba fa'atal maqama ya taho maqamu Ibrahim fa salla raka'atayn ya salla raka'o'i guda biyu su ne waɗanda ake bayan an gama ɗawafi kuma sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ayi waɗannan nafilu a tsaka a bayan maqamu Ibrahim sun makala sannan sai Abdullah ibn Umar ya ce yabna abi Musa ya kai dan abu Musa inna kulla raka'atayn dukkan raka'o'i guda biyu da aka yi bayan ɗawafi tukaffirani ma amamahuma waɗannan nafilu raka'a biyu da ake bayan ɗawafi wato suna kankare laifin da ya zo a gabansu hadisin yana sahihul adab al mufrad hadisi na 11 hadisi na 12 حدثنا عبد الله بن صالح الإمام البخاري يجي عبد الله بن صالح يا أبا ملاباري قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى أقيل يا كربه لابارنا وجن أبو مرة أقيل بن أبي طالب dan uwan sayyidina Ali bin Abi Talib, Allah ya kara musu yarda, shi ya yanta wannan malami da can bawa ne. Ya bada labari anna Abu Huraira cewa Abu Huraira kana yastaqlifuhu Marwan bin al-Hakam ya kasance yana halifantar da shi lokacin da yake gwamnan Madina, zamanin da Muawiya bin Abi Sufyan yake shugabantar musulmai. Wato akwai lokacin da Muawiya ya zama shugaban musulmai, to ya taba sanya Marwan bin al-Hakam ba sau ɗaya ba, ya nada shi a matsayin gwamnan Madina lokuta da dama. In ka duba Tabaqatul Kubra, littafin al-Imam Muhammad bin Sa'ad, mujallad na 5, shafi na 38. Muawiya ya saka Marwan bin al-Hakam a matsayin gwamnan Madina. To idan Marwan bin al-Hakam zai yi tafiya haka, yakan halifantar da Abu Huraira ya ci gaba da shugabancin gari. Ya ce wa kana yakunu bi Zulhulaifa, shi Abu Huraira ya kasance yana zama ne a Zulhulaifa, inda miƙaci yake. Fakanat ummuhu fi baiti, mahaifiyarsa tana wani gida, tana wani ɗaki, wa huwa fi baitin akhar, shi kuma yana wani ɗaki daban. Faqala, fa idza arada an yakhruja, idan yana son zai fita, wa kafa ala babiha, sai ya tsaya akan kofar mahaifiyarsa. Faqala, sai Abu Huraira ya ce mata, assalamu alayki ya ummatahu wa rahmatullahi wa barakatuhu, amincin Allah ya tabbata gare ki mahaifiyata da rahamar Allah da albarkokinsa. Fataqulu, sai mahaifiyarsa ta ce wa alayka salamu ya bunayya, amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai dana, wa rahmatullahi wa barakatuhu, da rahamar Allah da albarkokinsa. Fayaqulu, sai ya ce rahimakillahu, Allah ya miki rahama, kama rabbaitini sagiran, kamar yanda kika rene ni tun ina ƙarami. Fataqulu, sai ta ce rahimakallahu, kai ma Allah ya maka rahama, kama barartani kabiran, kamar yanda kai min kirki har kana da girmanka, kai min kirki wato har kana da girmanka. Thumma idza arada an yadkhula, idan yana nufin zai shiga gida, sana'a mislahu, zai sake yin haka. Wannan me dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo labarin nan? Saboda me? Rayuwar sahabbai babban abin misali ne ga musulmi na ƙarshen zamani. Dalili, saboda sahabban Annabi Muhammad sun samu shaidan yardan Allah. Allah ya tabbatar mana cikin Alkur'ani ya yarda da su. Aikin da suka yi aka yarda da su ba ɗaya ba ne, ayyukan suna da yawa. Saboda haka idan muna so mu samu yardan Allah, sai mu dubi rayuwar sahabbai gaba ɗayanta, mu riƙa koyi da ita. Domin idan muka yi koyi da ita, to za mu zo cikin waɗanda ake cewa wallazina taba'uhum bi ihsani, su ma sai Allah ya ce radiyallahu anhum, waɗanda suka bi bayan sahabbai suka musu biyayya na kyautatawa, su ma suna samun wannan yardan ta Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka yasa al-Imam al-Bukhari da ya rubuta al-Adabul Mufrad yakan kawo hadisin manzon Allah ya bada labarin sahabi. To ga labarin Abu Huraira da ya bamu, yanda Abu Huraira yake da mahaifiyarsa. Mu ji hadisi na gaba, yace hadisi na 13, haddathana Abu Nu'aym قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه شيني أسائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي ونمتن يلوغ النبي صلى الله عليه وسلم يبايئه على الهجرة سبود ييوى النبي مبايعة كما ده هجرة وترك أبويه يبكياني يابر إيان سسنا تكوكا فقال ماذا الله يتي ارجع إليهما ككوما إيانك wa abhikhuma, kasa su yi dariya kama abkaitahuma, kamar yadda kasa suka yi kuka. Ka koma ga iyayenka, kasa su yi dariya kamar yadda kasa suka yi kuka. Ya nuna cewar akwai abin da ba su fahimta ba, baka gamsar da su game da falalan jihadi ba, koma gida. Hadisin yana at-ta'liqur ragib ala targhib wa tarhib, hadisi ne da ya inganta babu shakka. حديثي ناقو مشاهدو, حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديكي ابن أبي الفديكي سنس إسماعيل بن مسلم المديني قال حدثني موسى بن عقوب الزمئي يتي أن أبي حازم شين سلمة بن دينار أن أبا مرة سننش يزيد أبو مرة سننش يزيد مولى أم هاني شكما da can bawan yar sayyiduna Ali ce, yar sayyiduna Ali ita ce ake kira Ummu Hani ibnatu Abi Talib, da sayyiduna Ali da Jafar bin Abi Talib sunanta Fakhitatu bintu Abi Talib, amma ana kiranta Ummu Hani matsayin alkunya, da ita da sayyiduna Ali babansu ɗaya mamansu ɗaya mahaifiyarsu guda ita ce Fatima. Akhbarahu, shi wannan bawan Ummu Hani da ake kira Yazidu wanda yake da alkunya Abu Murra, ya ba mu Abu Hazim labari, ya ce masa annahu rakiba ma'a Abi Huraira, akwai lokacin da ya hau abin hawa tare da Abu Huraira ila ardihi zuwa ga wata gonarsa bil aqiq, wannan gonar tana yankin al aqiq a garin Madina. Yankin al aqiq wato wani kwari ne da ake kiransa al aqiq, wanda yake da girman gaske, ya ratso har zuwa Zulhulaifa tsakaninsa da Madina mil hudu, babban kwari da yake Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwari ne mai albarka, musamman Allah ya saukar da mala'ika yayi umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nafila a wannan kwari. Shi yasa kaga ake nafila a Zulhulaifa a miƙati, saboda Zulhulaifa yana cikin wannan kwari na al-Aqiq. To Abu Hurairah yana da wata gona a wannan yanki. Fa idza dakhala arbahu, idan ya shiga gonarsa, sahabi a'la sautihi zai daga murya sai ya kira alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummatahu. Kaga ya bada cewar kamar yana zama ne a wannan yankin, kuma haka ne don labarin farko abin da ya tabbatar kenan cewa gidan Abu Hurairah ne. To amma da yake ba cikin gari yake ba, sai ya kira shi al-ardu, kamar gona ce, kamar bayan gari ne. Zai daga murya sai ya kira mahaifiyarsa ya ce mata assalamu alayki assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummatahu, aminci ya tabbata gare ki da rahamar Allah da albarkokinsa, ya ce mahaifiyata. Labarinta yana cikin littafin Al-Mu'jamul Kabir na Al-Imam At-Tabarani, hadisi na 76. Mahaifiyar Abu Huraira sunanta Maimuna bintu Subayhin, mahaifiyar Abu Huraira sunanta Maimunatu bintu Subayhin. Akwai hadisin labarinta a littafin Al-Mu'jamul Kabir na Al-Imam At-Tabarani, wanda Abu Kasir As-Suhaimi ya bada, yana cewa sana Abu Huraira qala wallazi wallahi ma khalaqa Allahu mu'minan yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Wata rana Abu Hurairah yake gaya wa almajiransa, yace wallahi babu mutumin da zai ji labarina bai ganni ba face Allah ya samu rasula idan akwai imani tare da shi. Yana gaya wa almajiransa abinda yasa ya gaya musu, saboda yana so ya basu wani labari. Kuntu sai ni, in ji Abu Kasir As-Suhaimi, na tambaye shi, yace wa ma alimta bizalika ya Abu Hurairah, me yasa ka samu farin jini cikin musulmai? Qala, sai yace inna ummi kanat imra'atan mushrika, mahaifiyata Maimuna ta kasance da kafira ce, da mushrika ce, wato ba musulma bace. Wa kuntu ad'uha ila al-islam, ban zauna haka ba, ina ta kiranta zuwa ga musulunci. Wannan hikima ce, wannan hikima ce Abu Hurairah, saboda ya ba su labarin yadda rayuwarsa take, dan akwai abin da za su yi koyi da shi. Ina ta kiran mahaifiyata zuwa ga musulunci, fa ta'aba alayya, sai ta kuma taki. Fa da'awtu hadha ta yawmi, wata rana na kira ta, nayi mata da'awa, na kawo mata dalilai da sauransu waɗanda ya kamata ta yi la'akari da su don ta musulunta. Fa asma'atni fi rasulillahi ma akarahu, sai ta gaya min maganar da na ji wacce ta ɓata min rai game da manzon Allah. Kaga bai faɗi maganan ba, saboda ba daidai bane a faɗi magana mara kyau, amma dai mahaifiyarsa ta faɗi magana mara kyau game da manzon Allah. Abin ya tada hankalin shi, saboda haka Abu Hurairah ya zama ya shiga tsaka mai wuya. Nan yana son Annabi fiye da kowa, wuri guda mahaifiyarsa kuma ba ta son manzon Allah. Kaga an shiga wata damuwa. Fa ataitu rasulullah, sai nazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki, ina kuka. Fakultu, nace ya rasulallah, inni kuntu ad'u ummi ila al-islam, na kasance ina ta kokarin kiran mahaifiyata zuwa ga musulunci. Fata'aba alayya, amma sai ta ki mun. Wa inni da'awtuha, yau na kira ta, fa asma'atni fi kama akrahu, ta faɗa min maganar da naji game da kai, maganar da ban ji daɗin ta ba, don haka ba wai na zo in gaya maka maganar da ta faɗa maka bane, ta faɗa min bane. Abinda na zo gurinka roƙo ne nake, fad'ullaha an yahdiya Ummu Abi Hurairah, ina so ne ka roki Allah ya shiryar da mahaifiyar Abu Huraira abin da ya kawo ni gurin ka kenan ka roka min Allah. Fa qala rasulullahi sai manzon Allah ya ce Allahumma hadi umma Abi Huraira, ya Allah ka shiryar da mahaifiyar Abu Huraira. Kala ya ce an gama. Fa karajtu a'du, sai na fita ina gudu kubashiruha, dan na samu wani abin da zan zo in mata albishir. Kuma har yanzu kaga ya samu wata gaban da'awa, ya samu wata gaba ta da'awa, zai zo ya ce wa mahaifiyarsa, mutumin da kike fadan bakar magana a kansa, yanzu ma addu'a ya miki na kirki, kaga an samu wani matashiya kuma da za a ci gaba da da'awa. Shi yana so ya mata albishir duk inda take wa manzon Allah, shi annabi yana son ta dan yana mata addu'an fatan alheri. Yace falan ma ataitul baba, lokacin da na iso ga kofar gida, idza huwa mujafun, sai kofar ɗakin ta sai gashi a rufe. Fa sami'tu bi khabkhabatil ma'i, sai na ji motsin ruwa, alamar ana wanka. Wa sami'at khashafat rijli, ita kuma ta ji takun sawuna, ta ji alamar nazo. Fa qala, sai ta ce ya Abu Huraira, kama anta Abu Huraira, tsaya nan inda kake, wato kar ka bude kofa saboda ina wanka. Fa fatahatil babi, can sai ta bude kofa. Wa labisat dir'iha, ta saka riganta. Wa ajilat ala khimariha, saboda gaggawa har ta manta kallabi, ta manta khimar saboda sauri, tana sauri ta faranta ran Abu Huraira, tana sauri ta faranta ran Abu Huraira har ta manta daura kallabi, ta saka riga. Tarakat khimaraha min al-ajala, tana bude kofa. Abu Huraira zai ce albishirinki, sai ta ce inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Shi zai mata albishir, ita kuma tana masa albishir. Nan ma kuma sai ya kasa magana, sai ya sake juyawa a guje. Faraja'tu ila rasulillah, sai na koma ga manzon Allah, na koma ga annabi. Har yanzu dai abiki ina kuka, amma kukan da na bakin ciki ne, yanzu kuma min alfarahi, na murna ne. Kama kuntu abiki min alhuzni, kamar inda da nake kuka saboda bakin ciki. Fa qultu, nace ya rasulullahi inna allaha kad ajabaka fi ummi, ya rasulullahi, Allah ya amsa addu'an da kai game da mahaifiyata, to don haka fad'ullaha an yuhabbibani wa ummi ila ibadihi almu'minin. Ina so ka dade min addu'a ya rasulullah, da ni da mahaifiyata ka sanya son soyayya, soyayyar mu a cikin rayukan masu imani. Wa yuhabbibuhum ilaina, kuma ya zama suna son mu, muna son su. Fa qala rasulullahi, sai manzon Allah yace Allahumma habbib abdaka wa amataka ila ibadikal mu'minin wa ahibbuhum ilayhima, ya Allah ka sanya soyayyar bawanka da baiwarka ga bayinka masu imani, kuma ka sa wato ya zama bayinka masu imani su rika son waɗannan bayinaka guda biyu. Wannan hadisin yana sahihu Muslim har yanzu, kamar yanda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi, kamar yanda al-Imam al-Tabarani ya kawo shi a littafin al-Mu'jam al-Kabir. Labarin musuluntar mahaifiyar Abu Huraira yana sahihu Muslim. A riwaya ta al-Imam Muslim, Abu Huraira ya ce fahamidallah wa qala khair, lokacin da na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin mahaifiyata ta musulunta, sai manzon Allah ya godiya ga Allah. Wannan hali ne na manzon Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan alkhairi idan ya same shi, abu na farko shi ne zai yi wa Allah godiya, zai ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Wa qala khairan, manzon Allah ya faɗa alkhairi saboda labarin da Abu Huraira ya kawo. Al-Imam an-Nawawi yace wa taqdir wasalat wato ya Abu Huraira, kamar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasalta ya Abu Huraira khairan bi islami ummika, kaima ka samu alkhairi tunda mahaifiyarka ta musulunta. Yana gaya ma Abu Huraira yace kaima ka ci ribar musuluntar mahaifiyarka. Don haka wannan labari darasi ne babba, darasi ne babba, saboda me mahaifiyarka ba ta kaunar musulunci bai rage haƙƙinta a kanka. Na biyu, mahaifiyarka ba ta musulunci, aiki yana kanka na yin da'awa gare ta a koda yaushe, kamar yadda Abu Huraira ke ba da labari. Na uku, aiki yana kanka na ƙoƙarin addu'a, addu'a gare ta da kuma neman addu'a wajen bayin Allah na ƙwarai. Idan mahaifinka ko mahaifiyarka in ma ba su musulunci ko suna kan wata aƙida wacce ta saba ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, domin musulunta ko ko shiriwar dan uwa gare ka yafi a ce wani na waje wani na nesa ya musulunta ko ko ya karbi shari'a a dalilinka. Mu ci gaba. Taqulu, sai ta ce wa alaikar salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu, ita ma mahaifiya. Yaqulu, sai ya ce rahimakillahu rabbaitini sagiran, Allah ya yi miki rahama saboda kin rene ni ina dan karami. Fa taqulu, sai ta ce ya bunayya, ya kai dana, wa anta kaima, fa jazakallahu khairan, Allah ya saka ma da alkhairi, wa radiya anka, Allah ya yarda da kai, kama barartani kabiran, kamar yanda ka min kirki da girman ka. Nan shine kala Musa ya ce wanda ya ba su labarin shine Musa bin Yaqub az-Zam'i, ya ce kada ismu Abi Huraira, asalin sunan Abu Huraira shine Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr asali a jahiliya ana kiransa Abdushamsi. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya canza masa wannan suna, ya koma da yamai da shi Abdullah, kuma ya masa alkunya da Abu Huraira. Wanda in ka duba littafin tarihi zaka ga wannan labarin ya inganta, labari ne wanda yake yana cike da darasi mai yawa, labari ne da yake cike da darasi mai yawa abinda ke karantar da mu, wanda shine dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi. Daga cikin abinda za ka yi na ladabi ga iyaye, na kirki ga iyaye, shine duk sa'ilin da za ka bar gida ka tabbata ka yi bankwana da mahaifiyarka, don ta yiwu ba za ka dawo ba. Addu'ar da mahaifiyarka za ta yi maka tafi addu'an da kowane ɗan adam zai maka a duniya. Don haka rabuwa da ita da farin ciki, sannan ga samun addu'anta, don ta yiwu fitan ba za a dawo ba. Dama ɗayan biyu ne, ko dai an fita ba za a dawo ba, ko an shiga ba za a fita ba. Rayuwar ɗan adam ba ta wuce haka. Don haka yasa daidai wannan gaba Abu Huraira yake amfani da wannan dama, ya nemi yardan Allah, ya nemi yardan mahaifiyarsa, ya nemi addu'ar mahaifiyarsa. Idan zai fita zai yi mata sallama, ya mata addu'a, ita ma ta yi masa sallama, ta yi masa addu'a. Idan ya dawo nan ma haka. Wanda malamai suna ba da labari game da tarihin wannan sahabi, da cewar akwai abubuwa da dama na tarbiyya masu yawa wanda baka samun su ga labarin wani sahabi. Daga ciki, saboda tsananin lura da Abu Huraira yawa mahaifiyarsa, lil khidma war ri'aya lazama ummuhu, malaman tarihi suna cewa Abu Huraira ya zauna da mahaifiyarsa bai yi aikin haji ba sai da ta bar duniya. Lam yahujj hatta matat, bai yi aikin haji ba sai da ta bar duniya, zai tafi aikin haji. Me dalili? Saboda zama da ita. In ka duba sahihu Muslim hadisi na 1665 da kuma shu'abul iman na al-Imam al-Baihaqi hadisi na 1889, saboda kulawa da mahaifiyarsa bai tafi aikin haji ba. Kaga dai Madina, tsakanin Madina da Makka ma bai tafi ba. Don haka malaman fiqhu suke cewa idan ya zama tafiyar yaro don neman ilimi ko don kasuwanci, zai iya zama dalilin da iyayensu za su wahala, to tafiyar wannan yaron yana zama haramun. Yaron ya yi tafiyan da a bayansa iyayensa za su wahala, ta wannan tafiya da ya haramun ne. Duba al-mawsu'atu fiqhiyya mujallad na uku shafin 156, ana cewa idza arada al-waladu al-khuruja li talabi al-ilmi fi balad fi baldatin ukhra, idan ya zama yaro yana so ya tafi neman ilimi amma ba a nan garin ba ne, in a garin ne ba sai ya nemi izinin iyayensa ba, idan a garin ne, amma in ba a garin ba ne sai ya nemi izinin iyayensa. Aulit tijara, ko kuma ya zama yaro zai tafi kasuwanci, zai tafi fatauci, kamar yadda mutane muke yi, zaka ga mutum ya bar arewa ya taho neman abinci wata uku, wata hudu, wata shida, wani ma ya shekara bai koma gida ba, ba laifi ba ne. Inda hadarin yake shine idan iyayen za su wahala saboda baya kusa, idan iyayen za su shiga wahala dan baya kusa, wannan tafiyar tashi haramun ne, a cikin fushin Allah yake. Wa khafa ala walidayhi dhi'a falaysa lahu an yakhruja illa bi iznihima, kafin ya bar gida sai ya zo ya samu tsofi. To kun ga dai halin da ake ciki yanzu, babu sana'a a garin nan, dole sai mun fita mu samu. To idan kuma na fita za a samu matsaloli tare da ku waɗanda ba na kusa, sai suka ce ba damuwa, je ka. To an gama, tunda ka samu izinin su ka samu sauki. Amma in babu izinin su, babu shakka akwai bacin ran su game da fitanka. asali abinda malami suka dogara da shi shine hadisin da muka karanta a baya. Akwai hadisi da muka karanta a baya, ja'a rajulun ila rasulillah, wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, yace ji'tu ubayyuka alal hijra, nazo ne in maka mubaya'a saboda zan yi hijira ya rasulullah, wa taraktu abawayya yabkiyani, duk da yake bai kawo shi a cikin al'adabul mufrad ba, amma hadisin haka yazo, na bar iyaye na suna kuka, amma saboda tsananin sonka kukan da iyaye na suke yi bai hana ni in baro su ba, saboda ni ina son in yi hijira in dawo gurinka. Faqala, sai manzon Allah yace, irji, ka koma gida, fa adhikhuma kama abkaytahuma, ka koma gida ka sa iyayenka su yi dariya kamar yanda ka sa iyayenka suka yi kuka. Wannan hadisin yana al-Badr al-Munir fi takhrij al-ahadith wal-athar litafhim al-Imam Umar bin Ali ibn al-Mulaqin mujalladi na 940. Hadisin yana sahih sunan Abi Dawud, hadisi na 2281, da sahih sunan Ibn Majah, hadisi na 2242. Hijira a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wajiba ce, amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, koma gida. Wannan hijirar da ta wajaba a kanka, akwai wata wajiba da ta ɗara wannan, koma gida, ka faranta ran iyayenka kamar yadda ka sa suka yi kuka. Kuma ga hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As, ja'a rajulun ila rasulillah, wani mutum ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, yace, ya rasulullah, ujahid shay in tafi jihadi, ka bani izini in tafi jihadi? Faqala, sai manzon Allah yace, alaka abawani, kana da iyaye? Qala, na'am, yace, ina da su. Qala, sai manzon Allah yace, fa fihi ma fajahid, iyayen naka je ka yi musu jihadi, iyayen naka ka je ka musu jihadi, wato je ka kula da su, don kulawa da iyaye jihadi ne. Fa fihi ma fajahid, muttafaqun alayh. Sannan akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin al-Musnad al-Imam Ahmad da sunan Abi Dawud da kuma sahih Ibn Hibban, anna rajulan hajara ila rasulillahi min al-Yaman, wani mutum ya kaura yazo daga Yaman yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai yace, halaka ahadun bil Yaman, yayi hijira daga Yaman ya dawo Madina saboda ya zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah yace, ka bar wani dan uwa a Yaman, kana da wani mutum makusanci a Yaman? Qala, sai yace, abawaye, iyayena duk suna nan. Qala, sai yace, azina laka, sun maka izini kai hijira? Qala, la, yace, a'a. Qala, sai manzo Allah yace, irji ilayhima, ka koma ga iyayenka, fasta abin huma, ka nemi izininsu, fa in azina laka fajahid, in sun maka izini to ka samu damar ka je jihadi, wa illa in basu maka izini ba, fa birra huma, ka zauna kai musu halin kirki. Hadisin yana sahihu targhib, hadisi na 2482. Don haka malamai suke cewa haƙƙin iyaye ya ɗara jihadi fi sabilillahi, girma wajen Allah, saboda manzon Allah an yi hijira an zo gurinsa da nufin za a tafi jihadi. Manzon Allah ya ce, koma ka nemi izinin iyayenka tukuna, in sun baka dama to ka je jihadi, in ba su baka dama ba to babu halin tafiya jihadi. Don haka haƙƙi na iyaye na kyautata zama da su da yin halin kirki gare su ya ɗara wajibcin jihadi akan musulmi. Wannan shine abin da malamai suka faɗa la'akari da waɗannan hadisai da muka karanta da ma wasunsu. Akwai daga cikin malaman da al-Imam al-Bukhari yake yawan ba da labarin su a cikin wannan littafin da ake kiransa Bundar, sunansa al-Imam Muhammad, ya amma ya fi shahara da Bundar. Abdullah ibn Ja'far al-Murwazi yake ba da labarinsa, ya ce wannan malamin da ake kiransa Bundar babban malamin hadisi ne a garin da yake, bai bar garin ba saboda neman ilimi sai da mahaifiyarsa ta rasu. Labarinsa yana siyaru a Alamin Nubala na al-Imam Zahabi, mujallada 12, shafin 144. Yadda da kansa yake cewa, aradtul khuruja, nayi nufin in fita in bar gari in tafi neman ilimi, ya'ni ar-rihlata, famana'atni ummi, sai mahaifiyata ta ce ba zan tafi ba, nayi nufin in tafi neman ilimi amma mahaifiyata ta hana ni, fa ata'atuha, sai na mata biyayya, na zauna a garin, amma malamanmu na garin su nake bi ina daukan ilimin kadan kadan. Yace faburika li fihi, sai Allah ya min albarka a ilimin da na samu a garin saboda biyayyar da nayi wa mahaifiyata. Sai aka wayi gari a duniya yana cikin malaman da ake nuna su da yatsa wajen ilimi. Al-Imam Zahabi da ya bada labarin sa a cikin Siyaru Alamin Nubala yace wa jama'a hadis al-Basra, duk hadisin da aka ruwaito na garin Basra ya haddace shi, walam yarhal, bai taba garin Basra ba, barran bi ummihi, saboda me? Saboda kirki ga mahaifiyarsa. Sun marhala ba'da ha, sai bayan rasuwanta, kafin nan ya fara barin wannan gari don neman ilimi. Malamai da yawa waɗanda iyayensu sun hana su fita neman ilimi saboda kulawa da haƙƙinsu, don in ka tafi to babu shakka za su shiga wani hali, za a wayi gari mutum yana buƙatar wanda zai taimaka mishi, babu kusa, babu wanda zai taimaka masa a kusa da shi. Saboda haka su waɗannan malamai suka zauna da iyayensu, ba su tafi neman ilimin ba, kuma a zaman da suka yin Allah ya marayuwarsu albarka. Al-Imam Zahabi ya kirga su da ɗan dama, daga cikinsu akwai Al-Imam Ibn Asakir wanda kana jin sunansa cikin manyan masana hadisi, yana cewa ista'azantu ummi fi rihla ilayha fama azna, na nemi izinin mahaifiyata don in yi tafiya saboda neman ilimi, mahaifiyata ta kiyarda. Amma a yau idan ana maganar shahararrun malamai waɗanda aka yi a tarihin musulunci waɗanda suka yi ilimin hadisi, dole sai an sa Ibn Asakir, yana Siyaru Alamin Nubala labarinsa. Saboda me? Duk mutumin da ya kyautace biyayya ga iyayensa, to kamar ya kyautata bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ne, don haka Allah zai isar mai bukatar shi. Bukatar da take zuciyarka Allah ya sani, zai isar maka, zai samu albarka a ciki. Wannan dalili ya sa malamai suke cewa neman ilimi yana babin da'awa ne, neman ilimi yana babin da'awa ne, biyayya ga iyaye fa ana cewa ya fi jihadi girma. Don haka baka hada biyayya ga iyaye da abin da ya shafi neman ilimi. Akwai daga cikin dalilan hadisin Muawiya bin Jahima, shi ma sahabi ne, yana cewa Jahima sahabi ne, ya taho lokacin da ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala ya rasulullah aradtu an aghzuwa, ina nufin ina da sha'awar in tafi yaki, wa qad ji'tu astashiruka, amma kafin in tafi jihadi din nan na taho ne don in nemi shawararka. فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي هل لك من أم كان دم حيفيا؟ قال نعم يجي إنا ريتا. قال سيجي فالزمها كالزمتيتا كرنغميتا شين إلزمها إذا أكتشي إلزمها كرنغميتا واتوليكم باجيه إيبا كرنغميتا إذا ما قبدا بايا قدد أريو تقو إنا ما حيفيا كباتا دا وتبكاتا كا إسرمت شين رنغما فإن الجنة تحت رجلها سبودة بي الجنة تنا كركشن ساونتا. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haka, saboda manzon Allah ya fahimci yana son ya samu aljanna ne, dan idan kana son ka samu aljanna nan da nan sai ka yi jihadi. To shi yasa manzon Allah ya gaya masa, ai ga wani aikin da zaka yi ka samu aljanna, wanda ko ka tafi jihadin idan baka yi wannan aikin ba aikin banza ne. Abinda manzon Allah yake mar ishara da shi kenan. In ka dubi hashiyatu sindi ala sunan an-nasa'i, don hadisin yana cikin riwaya ta al-Imam an-Nasa'i da kuma riwaya ta al-Imam Ahmad, yana Shu'abul Iman na al-Imam al-Baihaqi, hadisin yana Sahihu Targhib, hadisi na 2485. Al-Imam Sindi yace qala Sakhawi, al-Imam Sakhawi yana sharhi game da wannan hadisin, inna tawabu'a lil ummahati sababul lidkhul al-janna, tawali'u ga mahaifa yana zama sababin shiga aljanna. Sai shi mai sharhin Sunan an-Nasa'i الإمام السندي يتشي ويهتمر أن المعنى أن الجنة أي نصيبك منها ربود ذاك سامو الجنة أبين النبي كي قام شيوى أن صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ينا قام وأن صحابي لأكي كرس جاهمته يتشي مسا ربود ذاك سامو نا الجنة بزي وبا لا يصل إليك إلا برضاها بزي ما إسو غريك بسي دير جم مهيفيا. Saboda haka shi yana so ya tafi jihadi, kana so ka je jihadi don ka shiga aljanna, to aljannar gaba ɗayan ta sharadin samun ta shine yardan uwa. Kaga abinda manzon Allah ya mar ishara da shi, bi haisu ka annahu laha. Saboda haka al-Imam Sindi yace Annabi yana gaya mar ne kamar cewa aljannar da kake nema ai an riga an ba mahaifiyarka, aljannar tana hadunta, in dai kana so ka samu sai ka karba gunta. abinda manzon Allah yake gaya mar kenan wa hiya qa'idatun alayhi wato kamar aljanna da kake nema sai Allah ya dauka ya ba mahaifiyarka ita kuma sai ta zauna akai fala yasilu ilayka illa min jihatiha baka taba samun aljannan sai ta gefanta saboda haka duk sallar da zakai duk aikin da zakai sharadin samun aljanka aljannarka shine mahaifiyarka wani irin zama kai dai akwai riwaya ta al-imamu tabrani annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya tambaye shi alaka walidani kana da iyaye kaga ya nuna cewa ba uwa kadai bace kuntu sai nace na'am ina da iyaye kala sai yace ilzamhuma ka rungume su fa innal jannata tahta arjulihima saboda aljanna tana karkashin sawayen su ita ma wannan riwaya ta inganta tana sahihu targhib hadisi na 2485 hadisin yana sunan ibn majah bi isnadin jayyidin kaga wannan ya gwada cewa aljannar ba ta samuwa sai ta hanyar kirki ga iyaye Allah ka samu iya mu ci gaba da karatu har yanzu babi na 7 uququl walidaini game da kuntata ma iyaye na to shikenan muna godiya ga Allah subhanahu wataala saboda satin da ya wuce Malam Ibrahim yayi nasiha ya ja hankali game da sayan kamera kuma ba sati bai kewayo ba sai ga mutane sun hada kuɗi sama da miliyan ɗaya har an sayi wasu duk da cewa akwai sauran 250,000 wanda ake nema a ƙarin abubuwan da za a saya sabanin abin da shi Malam Ibrahim din ya faɗa an samu ƙari saboda an samu waɗanda suka kware mu aikin wato muna addu'a Allah subhanahu wataala ya saka mu waɗanda suka yi wannan taimako da alkhairi Allah ya kara mu dukiyar su albarka Allah kuma yawaita mana irin su a cikin al'umma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك